Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niyar muryar Arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu ce da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na la'asariyar yau. Yau ake gudanar da taron harkokin tsaro da ya haɗa kan ƙasashen da ke fama da tashe-tashen ƙungiyar Boko Haram tare da samun halarta waɗansu manyan ƙasashen duniya. Abin da ya sa ƙwararru a fannin harkokin tsaro ke kira da a yi la'akari kan waɗansu muhimman batutuwa.
Na ɗaya, ya kamata a dubi abin da ake kira radicalization and violent extremism. Na biyu, ya kamata a duba yaya ake recruiting mutane zuwa wannan su zama 'yan ta'adda.
To, muna da rahoto kan wannan da kuma waɗansu rahotannin da suka jibinci wannan taro. Muna kuma da rahoto kan wani hari da ake kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram ta kai a ƙasar Kamaru. Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo da amsoshin tambayoyinku waɗanda masu saurare za su ji tarihin shahararriyar jami'ar nan ta Amurka Harvard da ke birnin Boston. Amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ƙungiyar mayakan nan ta Hezbollah da ke Lebanon ta ce wasu masu tsaurin ra'ayin addini ne suka yi ɓarin wuta da ya sanadin mutuwar wani babban kwamandan mayakanta Mustafa Badreddin daura da filin jirgin saman Damascus da ke Siriya. Hezbollah ta ba da sanarwar mutuwar Badreddin ɗin ne je jama'a kafin ta gudanar da jana'iza irin ta soji ga kwamandan daga bisani a ranar. A wani bayanin da ta fitar yau Asabar, ƙungiyar ta ce ta ƙaddamar da bincike kuma ta gano cewa fashewar da ta yi sanadin shahadar kwamanda Mustafa Badreddin ta biyo bayan ruwan bama-baman atilarin da tahfiri wato 'yan sunni masu tsaurin ra'ayi suka yi a yankin. Mayakan Hezbollah sun saba makarar Badreddin suka bi kan titunan kudancin birnin Beirut a jiya jama'a. Badreddin ɗan shekaru 55 da haihuwa ya jagoranci shigar 'yan shi'a cikin yakin basasar Siriya, kuma shi ne jami'i mafi girma da ƙungiyar wato na ƙungiyar da aka kashe tun bayan da Hezbollah ta shiga wannan yakin shekaru da dama da suka gabata. Amma ke wani tsoho sadaukin addinin Buddha har ya mutu a wani lungu na ƙasar Bangladesh a cewar jami'ai. An tsinci gawar Monshe Chuk, ɗan shekaru 75 da haihuwa, da asubahin yau Asabar a wata ma'ibadar da ke wani lungu a wani ƙauye mai tazarar kilomita 150 kudu da Dhaka babban birnin ƙasar. 'Yan sanda sun ce ba su san musabbabin kashe sadaukin addinin na Buddha ba wanda ya yi rayuwa shi kaɗai. Jaridar Daily Star ta Bangladesh ta ce ruɗu ya game al'ummar yankin da aka ji labarin wannan kisa. Ɗan sadaukin ya shaida ma jaridar Tasta cewa mahaifin nasa bai da wani abokin gaba. Jeremy Barrow, wani lauya ɗan rajin kare haƙƙin ɗan adam, ya shaida ma kafar labaran Faransa ta AFP cewa an aike ma marigayi Chuck barazanar kisa, to amma babu wanda ya ɗau abin da gaske. Ƙungiyoyi masu alaƙa da ISIS da Al-Qaida sun ɗau alhakin kusan dukkanin hare-haren da aka kai a baya. To amma gwamnati ta ce waɗannan ƙungiyoyin ba su da rasa a ƙasar, tana mai nuna yatsa ga wasu ƙungiyoyin da ke ƙasar. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da alamar wani rukunin ƙwararrun sojojin Koriya ta Arewa su 30 ya saba ma takunkumin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙaƙaba bayan da ya samar da ƙananan bindigogin pistol ma sojoji da 'yan sandan Congo a yayin wani atisaye, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya a wani rahoto. Wani kwamitin ƙwararru ya ce an samar da ƙananan bindigogin pistol ga sojoji da 'yan sandan Congo, kuma daga bisani ma wasu makaman sun faɗa a hannun dakarun tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. A cewar sojoji da 'yan sandan Congo, an samar da kananan bindigogi na pistol ne ga dogarawan tsaron fadar shugaban kasa a yayin wani atisaye a shekara ta 2014. Ga dukkan alamu wannan ya saba ma kudirin majalisar dinkin duniya na hana Koriya ta Arewa sayarwa ko samar da makamai ko bayar da horo irin na soji. Da alamar wasu daga cikin makaman an saida su har a bisa titunan birnin Kinshasa. Wani barin bom na kunar bakin wake wanda aka kai daura da wani sansanin horar da yan sanda a kudancin Afghanistan ya halaka yan sanda uku. Wasu mutane kuma su 12 ciki har da wani dan yaro sun ji rauni yau Asabar a lardin Helmand. Kungiyar Taliban ta ikirarin kai harin. A karo na uku, kasar Iran ta gudanar da gasar zanen barkwanci kan kisan kyashin da aka yi ma Yahudawa ko Holocaust a wani wato a wannan karshen satin wanda zai hada da baje kolin aikin fasahohi na zolaya kan irin wahalhalun da Yahudawa suka sha a baya kuma da na ƙaryata azabtar da Yahudawan. An baje kolin ayyukan fasaha wajen 150 na gwanaye daga ƙasashe 50. Kuma 16 mafi wato 16 mafi ya fice za su raba kyautar kuɗi dala 50 wanda yayi kuma fice duk a cikin dukkanin su zai samu dala 12,000. Sakataren shirya gasar Masu Shajai Tabatai ya ce gasar ba ta da wata alaka da batun ƙaryata labarin azabtar da Yahudawa, amma wani yunkuri ne kawai na jaddada irin wahalar da musulmi ke sha a hannun masu ɗaurin ra'ayi na Yahudawa a Gaza da Falastinu.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, kafin kai ku birnin tarayya Abuja inda ake gudanar da taron koli kan harkokin tsaro, bari mu bude taskar hotunan namu a ƙasar Kamaru inda ake kyautata zaton ƙungiyar Boko Haram ke da alhakin wani hari da aka kai a ƙauyen Guraya da ke arewa mai nusa da ya janyo asarar rayuka da ƙaddarori. A cikin hirarsa da wakilin Garba Awal, wani mazaunin ƙauyen da ya nemi a saya sunansa bisa dalilan tsaro, ya yi ƙarin haske dangane da lamarin.
Musalin karfe ɗayan dare wato wannan abin ya faru, suka shigo wato wannan ƙauye na Guraya can Makari, suka ainihin kashe mutane, suka kunna wuta, suka kona gari gabaki ɗaya. To sojojin Kamaru sun dan latti kaɗan kafin wato waɗannan mutane su abin nan sun zo sun tarar da waɗannan mutane kuma suka kai hari, har dai aka shawo kan waɗannan mutane. Amma gaskiya mallam abin da ya kamata wato wannan yaƙi hare-haren ya jima ya kusan hawa huɗu ana kai har karfe huɗu dare. Ka bincika za ka gane cewa wato ƴan Boko Haram suna nema su nuna duniya gabaki ɗaya cewa suna nan dam a tsaye.
Wannan hari dai da maharan Boko Haram suka kawo ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya zo daidai ne da ƙasashen da suke fama da harare na ƙungiyar Boko Haram suke gudanar da taronsu yau nan a fadan ƙasar tarayyar Najeriya Abuja, wanda manyan ƙasashen duniya za su ziyarta, cikinsu har da shugaban ƙasar Faransa François Hollande. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To, a gaida Muhammad, to bari mu nufi Najeriya, inda kasashen da ke yankin tafkin Chadi ke gudanar da taron koli akan harkokin tsaro, inda za a yi nazarin nasarori da kalubale da ake fuskanta a yunkurin murkushe kungiyar Boko Haram da kuma yadda za a tallafa waɗanda rikicin na Boko Haram din ya shafa. Kafin zaman dai, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya karɓi baƙuncin shugaban ƙasa Faransa François Hollande. Wakilin mu Umar Faruk Musa na da cigaban bayani.
Tazu-tazun nan ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, a fadar gwamnati aka kammala wata ganawa ta musamman tsakanin shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya da takwaransa na ƙasar Faransa François Hollande da tawagarsa, wanda suka iso Abuja tun jiya domin halartar ƙasaitaccen taron da za a yi na ƙasa da ƙasa domin kammala yaƙi da 'yan ƙungiyar Boko Haram da kuma tsara manufofin da za su magance matsalar ta'addanci da yankin nahiyar Afirka ke fuskanta da ma sauran ƙasashen duniya. Shugaba Muhammadu Buhari da François Hollande ya tuni bayan wannan ganawar sun rattaba hannu akan waɗansu muhimman yarjejeniyoyi guda kusan hudu, wanda suka shafi sha'anin noma da sha'anin tsaro da sha'anin makamashi da kuma yaki da cin hanci da karɓar rashawa. A wurin yarjejeniyar shugaba Muhammadu Buhari da François Hollande sun amince bisa ga manufa ɗaya cewa ƙasar Faransa za ta taimaka wa Najeriya da kamfanonin 'yan gida Najeriya wurin samar da ayyukan yi ta fannin noma, tare da kuma ba da bashi wanda za a taimaka wa mutane su samu ayyukan yi wurin kafa masana'antu da kuma inganta su. Dadin dadawa za a ba da horo na musamman ga sojojin Najeriya domin nasarorin da suka fara samu a yakin nan da 'yan kungiyar Boko Haram, wanda zai kai ga amfani da sabbin dabaru da manufofi na kammala yakin da kuma sake tsugunar da 'yan gudun hijira miliyoyinsu da yanzu suka rasa matsugunni da kuma al'amuran more rayuwa kamar gine-gine na makarantu da sha'anin asibitoci da samar da ruwa da dai wasu abubuwan da tuni wannan yaki ya dagargaza. A lokacin da yake ganawa da manema labaru, François Hollande da shugaba Muhammadu Buhari sun amince cewa wannan yaki da aka samu nasararsa na kungiyar Boko Haram wajibi ne a ɗauki dukkan matakan da suka tabbata domin a kammala shi, kuma a bai wa Najeriya duka goyon bayan da take bukata wurin tabbatar da an samar wa 'yan ƙasar aikin yi da kuma sake gina duka al'amura na more rayuwa da wannan yaki ya dagargaza. A yanzu dai shugabannin biyu sun koma babban ɗakin taro na Nikon Hilton Abuja domin haɗuwa da sauran takwarorinsu na ƙasashen ƙetare da suka halatto Najeriya domin tattaunawa akan sha'anin tsaro da kuma matakan da ƙasashe za a ɗauka bai ɗaya domin kawo ƙarshen ta'addanci da yake dagargaza nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To nan gaba kaɗan za mu kai ku zauren taron nan da ake gudanarwa a Abuja kai tsaye. To kafin mu kai ga haka dai, rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadi ta ce taron tsaron ƙasashen da ake gudanarwa a birnin tarayyar Abujan zai taka rawa ainihin a fafatawa da take yi da 'yan ƙungiyar Boko Haram a wannan shirya. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana.
Wannan taro ya biyo bayan taron tsaro da kasashen yankin tafkin Chadi suka yi a birnin Paris. Za a yi tilawar ƙudurƙuren da aka iya cimmawa na wancan taro na birnin Paris yau a Abuja. Ana kuma sa ran tattauna batun kubuto da 'yan matan Chibok da 'yan Boko Haram ke ci gaba da yin garkuwa da su. Tune dai rundunar haɗin gwiwa ta kasashen yankin tafkin Chadi ta yi marabalale da wannan taro, kamar yadda kakakinta Kanar Muhammad Dole ke shaida min.
Mun yi farin ciki da wannan taron, wato shi ne na biyu da aka fara kuma a wannan karin ana yin shi a Najeriya, kuma yawancin shugabannin kasashen waɗannan da sun gaba da karo-karon sojoji kuma suna halartar wannan taron. Muna ganin shi ta wani hanya mai alheri saboda irin ƙarfafa jaddada goyon bayan da za a ba mu domin mu ci gaba da ayyukan da muke yi. Wannan wani abu ne da muke da farin ciki ƙwarin gaske, kuma komandanmu kuma shugaban hukumar tafkin Chadi suna halartar wannan taron domin su ji kuma su gani abin da aka tattauna akan waɗannan abubuwan da sun kasu.
Ita ma hukumar raya ƙasashen yankin tafkin Chadi ta nemi halarta wannan taro da su mai da hankali sosai akan ayyukan ci gaba da ka iya samun maslahar matsalar tsaro a wannan shiya. Bisa wannan matsayi na hukumar raya ƙasashen yankin tafkin Chadin, tsohon jami'i a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya Aliko El Rashid Harun ya ce akwai abubuwa da ya kamata a yi la'akari da su.
Kuma wannan taron basically an ce zai consensus akan al'amuran da ya faru na 'yan ta'addanci. Yaya aka yi sojoji suka taimaka wajen dakule ayyukan 'yan ta'adda a tafkin Chadi? Akwai abubuwa uku da ya kamata a duba. Na ɗaya, ya kamata a dubi abin da ake kira radicalization and violent extremism. Na biyu, ya kamata a duba yaya ake recruiting mutane zuwa wannan su zama 'yan ta'adda. Na uku, ya kamata kuma a samo menene rukus ɗin wannan al'amuran da muke ciki yanzu. Wannan taron yana da muhimmanci, kuma muna fata dai Allah zai sa dai abin da suka cimma su yi implementing, har Allah ba mu ƙarshen wannan al'amuran da muke.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja.
To yanzu haka dai muna tare da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya kai tsaye daga zauren taron da ake kira Congress Hall na Hotel din Transcorp Hilton, inda ake gudanar da wannan taron. To Malam Nasir, kana tare da mu?
Kwarai da gaske, ina tare da ku.
Wato madalla, wani ƙarin haske za ka yi mana dangane da wannan taron?
Yanzu dai halin da ake ciki, baki sun fara shigowa wannan ɗakin taro, inda ni ma ba dan dai na fito gefe ba da an yi amfani da na'urori na ana sadarwa irin ta waya a wajen, saboda ƙoƙarin fara wannan taro, wanda kuma daga farko za a yi jawabin buɗe shi ne, sannan za a buƙaci 'yan jarida su fita waje kafin a sake dawowa bayan sa'a biyu a yi bayani kan shi wannan taro na tsaro.
To kawo yanzu waɗanne shugabanni ne suka samu isowa birnin tarayya Abuja?
Dukkanin shugabannin ƙasashen safkin Chadi sun iso wannan taro, wato kamar ƙasashe irin su Niger, Kamaru, Najeriya kan dama ita ce mai masaukin baki, har ma da Benin wacce aka sata a cikin wannan kungiya saboda kusancinta da wannan safki na Chadi. Haka nan wasu ƙasashe irin su Afirka ta tsakiya su ma sun iso, da ƙasashe irin su Senegal da sun iso wajen wannan taron.
To banda shugabannin nan da kuma masu ruwa da tsaki a fannin harkokin tsaro, akwai waɗanda aka ba su dama halarta wannan taron ko kuma shiga zauren taron?
Kwarai akwai gwamnonin wasu jihohi da dama na Najeriya waɗanda suka shiga taron, da kuma wakilai na ƙungiyar kasuwanci ta Afirka ta Yamma ECOWAS ko CEDEAO, haka nan kuma da jami'an ƙungiyar haɗin kan Afirka AU daga Addis Ababa, kuma suna wajen wannan taron.
To madalla ana daga mana hannu, saboda haka za mu sake waiwayanka zuwa shirinmu na yamma domin jin cikakken bayani game da yadda wannan taro ya kankama. To mun gode kwarai da gaske. To ko menene kwararru a fannin harkokin tsaro ke gani a wannan yunkurin musayarmu yau? Ga abin da Manjo Yahaya Shinku mai ritaya ke cewa a hirarsu da wakilinmu Madina Dauda.
Wannan taro dama kafin yanzu ya kamata a ce ana ci gaba da yin shi kusan duk shekara, ko dai a ce ana jujjuya in wannan kasan ta dauki nauyi wannan karo wannan ta yi, domin al'amarin tsaro ko da ba ƙasa da ƙasa ba, a cikin gida kawai ma shine babban alhakin gwamnati, ko abin da yake a wuyan gwamnati tabbatar da tsaro na rayuka da dukiyar jama'a. Saboda haka wannan abu ne wanda ya dace musamman abubuwan da za a fa'idantu da su, da kuma kalubalen da wannan ƙasa da kuma wannan yanki yake fuskanta gaba daya, in aka yi la'akari da barazana da 'yan kungiyar Boko Haram suke yi wa wannan yanki.
A yanzu ne muka samu cewon kasar Amerika da Faransa sun amince za su taimaka wa Najeriya wajen shawo kan wannan kalubale na tsaro. Me kake ganin yasa suka canza ra'ayinsu? Domin ai shekarun baya suna gani abin ya faru kuma ba su kawo dauki ba.
To akwai abubuwa da yawa da ake la'akari da su. In muka dubi baya za a ta yi waɗannan ƙasashe ba sa da kaman gamsuwa da cewa shugabannin da muke da gaske suke yi akan wannan yaƙi da ƙungiyar Boko Haram musamman a Najeriya, domin suna da masaniyan irin duk abin da za a buƙata na yaƙi da ɗan ta'adda wanda ya kamata a ce ƙasar nan tana da horon da ya kamata a baiwa sojoji, kuma suna tuntuɓar gwamnatocinmu akan ai hakan. Amma sun lura ba nan ne ko kuma ba abin da ya dami gwamnati ba kenan. Kuma za a iya sanin haka sakamakon irin abubuwan da ke bayyana yanzu na irin kuɗaɗen da ake warewa don tabbatar da tsaro, amma sai ana amfani da su ko kuma ana bi da su ta gefe don biyan wasu buƙatu na siyasa. Irin waɗannan ƙasashe in suka ba da shawarwari ko kuma suka ga shugabanni ba da gaske suke yi ba, to sukan ja jikinsu su kyale ka da iyawarka. To wannan kenan. Na biyu kuma ita wannan gwamnati da take ci a yanzu sun riga sun lura da cewa da gaske take yi don kokarin da take akan wannan al'amari, musamman daga hawa shi shugaban kasa Janar Muhammad Buhari ya yi kokarin zuwa makwabtan kasashen nan, kasan nan musamman Najeriya wadda muke makwabtaka da Niger, Kamaru da Chadi, har ta bangaren ma Benin nan da ya riga ya zarce su don a samu a haɗa kai a ga magance abubuwan da ya shafi wannan rashin tsaro. To wannan yunkurin shi kanshi zai iya nuna ma waɗannan kasashen duniya cewa da gaske yake yi.
To madalla Manjo Yahaya Shinku mai ritaya a hirarsu da wakilinmu Madina Dauda. Kada dai a sha'afa, kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 11:19 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Dan Allah, sashin Hausa na muryar Amurka a bani tarihin shahararriyar jami'ar nan ta Harvard da ke birnin Boston na Amurka mana. Mai tambaya Usman T. Usman Kanan Dabo da kuma wasu da dama da suka yi irin wannan tambayar a baya. Shiko Comrade Bala Usman Karasuwa so yake a masa bayanin kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar da kuma tsarin gwamnatinta.
To bari mu fara da bayanin kundin tsarin mulki da kuma tsarin gwamnatin jamhuriyar Nijar. Idan Kwamar Bala na saurare ga amsarka da wakilinmu a Yamai Suleiman Muni Barma ya samo daga masanin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar Malam Maina Kartaibukar wanda ya ce,
Na farko abin da ya kamata a kwatanta wato mulki a duniya kala-kala ne, iri da yawa ne, amma waɗanda aka fi amfani da su a duniya gabaki ɗaya wato yanayi iri biyu ne. Akwai wato yanayin mulki, kuma akwai tsarin ƙasa. Tsarin ƙasa iri biyu ne. Akwai abin da ake ce ma Etat federal, wato kamar federation. Kamar misalin a nan Afirka ko ƙasar Najeriya shi ne babban misali. A bisa kan duniya wato babban misali kamar Amurka, Canada, India, Pakistan. To su ne tsarinsu tsari ne na tarayya. Ƙasa ce gata, amma ita ma a cikinta ƙasashe ne, kuma tsarin ƙasar ya ba ƙasashen yin incin constitution tasu ta kansu, ya ba su incin su yi wasu 'yan gwamnatoci. Amma kuma akwai wasu abubuwa waɗanda ba su da inci, wato tarayya ce gabaki ɗaya take ɗaukar shi, musamman kamar abin da ake ce ma defense, kamar wato relation exterior, wato harkoki na waje, kamar zancen kuɗi. To wannan shi ne wato federation, gwamnatin tarayya kenan. To yanzu kuma akwai gwamnati wanda ba na tarayya ba, wato da ake ce ma a harshen France ana ce mishi etat unitaire, wato ba tsari ba ne na tarayya, tsari ne simple. To irin shi ne a Faransa, irin shi ne a Italy, irin shi ne a ƙasashe kamar nan Niger, Benin, Burkina Faso, Kamaru. Yawanci duk ƙasashe wanda dai renawun Faransa ba tsarin tarayya ba ne, tsari ne na gabaki ɗaya, wato musamman
gwamnati ce ta tsakiya wadda ita ke gudanar da dukkan al'amura.
Madalla a Hausance haka za a kwatanta, gwamnati ta tsakiya ita ce take kwatanta wato komi da komi daga babban birni. Kuma to wannan tsari ne na ƙasa. To bayan tsari na ƙasa kuma akwai tsari na mulki. Tsari na mulki shi ma iri biyu ne. Akwai abin da ake ce ma wato regime presidential, wato musamman shugaba shi ne binciccen iko. Kuma akwai tsari wanda ake ce ma regime parliamentary, wato mai ruwa biyu. To in ka ɗauki wato misali ƙasar Niger kamar yanzu da ƙasar Najeriya, ƙasashe ne biyu wanda suke da tsari daban-daban. Tsarin ƙasar kanshi ba ɗaya ba ne ba, tsarin Najeriya tarayya ce, amma Niger ba tarayya ba ce ba. Kenan ya zamanto su a tsari na tarayya gwamnonin jaha zaɓensu ake, tunda jaha wannan tasu ita ma ai ƙasa ce, tunda akwai wato hukumomi iri-iri na wannan jahar, akwai constitution, akwai dokoki na jahar nan, akwai gwamnati na wannan jahar, akwai police na wannan jahar. Amma duka waɗannan abubuwan wato bisa kan fanni-fanni ne wanda constitution ta tarayya ta ba waɗannan ƙasashen wato inci, kundin tsarin da ba su inci. Amma kuma akwai wasu abubuwan wato shi kuma tarayya ce, sha'anin tarayya ce ga bakin ta da. Kuma sai ya zamanto shugaban ƙasa kai da izini ce na tsige gwamnati, tunda gwamnati zaɓen shi aka yi, al'umma shi ta zaɓe shi. To mu yanzu a nan kamar ƙasar Nijar ba wato mulki ba ne ba, ba ƙasa ba ce ba, ba tarayya ba ce ba. Mulki ne wanda daga tsakiya ake tafa da shi. Shugaban ƙasa wanda Allah ya ba nasara ya samu iko shi ne yake da incin ya naɗa wato abin da muke ce ma nan guvernor, wato gwamna na jiharmu. A nan jihohinmu guda takwas ne a Nijar. Kuma guda takwas kin nan wato shugaban ƙasa yake ɗaukar wato iko ne na shugaban ƙasa ya naɗa wanda yake so. Yakan yi wa ya sa wasu a cikin wasu jami'o'i da suka kama mishi. Amma shi ne yake da incin ya sa, shi yake da incin ya hudda. Kuma idan ya sa ka wai ba wani ba ya sa ka bane dan wata ɗaya, shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, a'a ya sa ka ne sai lokacin da kuma ya yi niyyar ya hudda. To kenan ya bambanta sosai da irin na Najeriya inda ba shugaba yake huddawa ba.
Sai kuma amsar tambaya kan tarihin jami'ar Harvard. Idan Malam Usman da sauran masu irin wannan tambayar na saurare, ga Dr. Aminu Gamawa wanda ya ɗalibta yake kuma malanta a wannan jami'ar zai ba ku ansa.
To wato jami'ar Harvard jami'a ce da take da dogon tarihi, kuma jami'a ce da take da suna ba ma a nan Amurka ba, a duniya baki daya. Ita dai wannan jami'a ta Harvard tana garin Boston ne, kuma wani yanki da ake kira Cambridge a jihar Massachusetts a nan arewa maso gabas na Amurka. Ita jami'ar an kafa ta ne a shekarar 1636, wato 1636, yau wato sama da shekara 300 da suka wuce kenan. Kaga ashe ba ta yau bane. Kuma waɗanda suka kafa wannan jami'a akwai Turawai Ingila da suka zo daga nan Ingila, suka zo nan Amurka suka zauna, wato Turawan mulkin mallaka, saboda su ma Amurka an mulke ta a baya. Su ne suka zo da irin nasu tsari na ilimi da suke da shi a wancan guri, suka kawo suka kafa shi nan. Yadda kuma jami'ar ta samu sunanta da takenta, akwai wani da ya zo daga nan Ingila da ake kira John Harvard, shine ya ba da wato kyautan dala 779 da kuma littattafa guda 500. Kaji ta yadda makarantar ta fara kenan. Wannan kyauta da ya bayar, sai aka fara yin makaranta da shi, aka kira makarantar New College. Amma daga baya, saboda irin gudumawa da ta samu a sagudin sauran jama'a da kuma irin mutane masu kokari da suka zo sanan, sai ta zama cikakkiyar jami'a, sai aka mai da sunanta ya zama sunan shi wannan wanda ya fara ba da gudumawa, wato Harvard kenan, John Harvard. Taken jami'ar shi ne Veritas, wato gaskiya. Ɗaya daga cikin abubuwan da suke jaddadawa ga wanda suka zo sunan, ko karatu ko koyarwa ko kuma ziyara, shi ne mahimmancin gaskiya a neman ilimi da bincike da sauransu. To masu sauraron su su ji yaya girmanta yake, kuma shin makarantar gwamnati ne ko makarantar gwamnati ba ne? Magana gaskiya ita ce ba makarantar gwamnati ba ce. Duk da wannan shahara da ta yi da sura da ta yi, ba makarantar gwamnati ba ne. Makaranta ce da aka kafa, kuma a yanzu haka da nake maka magana, kuɗin da take da shi, abin da ake kira gidauniyarta, akwai kuɗi kamar biliyan dala 37, wato dala miliyan 37,000. Wato wannan kuɗin da take da shi ya fi kuɗin da wasu ƙasashe a Afirka ke da shi. A dalilin haka, ya sa akwai makarantu daban-daban-daban da cibiyoyin bincike daban-daban-daban da ake da shi a nan. Akwai ɓangaren koyon aikin shari'a, wanda a nan ne na yi digiri na masters da na kuma doctorate. Akwai ɓangaren koyon kasuwanci, akwai ɓangaren koyon harkar mulki, akwai ɓangaren koyon harkar lafiya, akwai ɓangaren aikin likita, akwai ɓangarori da dama, banda kuma cibiyoyi na musamman na nazari da aka kafa. Abin da zai burge ka shi ne, idan ka shigo cikin wannan jami'an, wanda kusan kamar eka 210 ne, kuma tana da ɗalibai 21,000. A cikin ɗaliban nan guda 6,700 suna karatun digirin farko ne, kamar 14,000 kuma suna yin digiri na biyu na uku, har ma fiye da hakan nan. Malamai kuma sun rutu kawai, malamai akwai malamai 4,671 da suke koyarwa a nan gurin. Wani abin da zai baka sha'awa shi ne, duk da irin ci gaba da suka samu da sauransu, ana kula da ɗalibai sosai-sosai a nan gurin. Akwai kayayyakin more rayuwa, akwai kayayyakin bincike, akwai azuzuwa wadatattu. A dalilin haka ya sa da yawa daga cikin waɗanda suka halarci wannan makaranta, a ɓangarori da dama da suke karatu sun samu nasara a rayuwa. Kusan duk wanda yau yake mu'amala da shafin yanar gizo ya san Mark Zuckerberg na mai Facebook, ya san Bill Gates mai Microsoft, ya san shugaba Obama, ya san matarsa Michelle, ya san George Bush, ya san Al Gore tsohon mataimakin shugaban ƙasa, da sauran tsofaffin shugabannin Amurka duk anan suka karatu.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na biyu na waɗannan amsoshin. Yanzu a madadin Dr. Aminu Gamawa da Malam Maina Kartai Bukar waɗanda suka ba mu amsoshin, da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya.
To a gaishe ka Ibrahim, mun cinye lokacin sabili da haka babu takaitattun labarai, a nan za mu dasa aya sai kuma shirinmu na yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin Ibrahim da to Caleb da kuma Justin injiniyan mu alheri, ke muku fata alheri.